Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 11 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A jihar Tennessee da ke Amurka, mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani, inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya. A yau Asabar, Palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na demokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya tare da wasu kungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama sun bayyana cewa lokaci yayi da ya kamata kowa ya fito ya kare kansa sakamakon ci gaba da tabarbarewar harkokin tsaro a yankin arewacin Najeriya.
Ko ina babu zaman lafiya, mutum an ce kai ya je gona, ya tafi kasuwa, an bi shi kasuwan an sace, in ya kai ɗansa makaranta a bi shi a sace, in ya zauna a gida a bi shi har gidan aje a kama, idan ya kama hanya zai tafiya yanzu a sawa motar wuta a kama su a kona. Yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya, ba sa yawon komai sai yawon kare manya. Wannan shine abin da yake mana ciwo.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar da taimakon takwarorin aikin sa a Najeriya sun kama wasu mutane da ke safarar makamai. Muna kuma tafa da rahoto akan kokarin babban bankin Najeriya na CBN na samar da kuɗi sama da naira biliyan 7 ga manoma alkama a jihar Bauchi. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Tennessee da ke Amurka, mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani, inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar ba da agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar. An kuma ba da rahoton aƙalla mutum ɗaya ya mutu a jihar Missouri yayin iska mai tsanani, inda wasu ke kyauta zaton guguwar ce da ta ratsa tsakiyar yammaci da kudancin Amurka daren jiya Juma'a da kuma har zuwa safiyar yau Asabar. Mai magana da yan hukumar ba da agajin gaggawa ta Tennessee, Dean Flina, ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane biyu masu nasaba da guguwar a ƙaramar hukumar Lake. An ba da rahoton mutuwa ta uku a ƙaramar hukumar Obion da ke makwabtaka da ita. Flina ya ce ma'aikatar lafiya ta Tennessee ta tabbatar da mutuwar, amma babu wasu bayanai da aka fitar nan take. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe 7. Rukunin kasashen 7 ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, 'yar siyasa daga jam'iyyar Greens mai rajin kare muhalli. Tafiyar Blinken wani bangare ne na kokarin Amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar ASEAN, yayin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke kokarin niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na Indo-Pacific a farkon 2022. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, Palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na demokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba, kuma cikin fushi shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben yan majalisar dokoki da na shugaban kasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da Falistina 400 ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi 154 da ke yammacin gabar kogin Jordan, inda hukumomin Falistina suke da takaitaccen yancin gashin kai. Ana kuma yin zaben ƙananan hukumomin ne duk bayan shekaru 4 ko 5 ba gudanar da zaben a Gaza ba, inda kungiyar Hamas ke mulka da ta kauracewa zaben a daidai lokacin da ake samun baraka da jam'iyyar Fatah ta Abbas. Shugaban mai shekaru 86 ya dage zaben ƙananan hukumomin a manyan biranen yammacin kogin Jordan kamar Ramallah, wanda ake iya kallo a matsayin ƙuri'ar raba gaddama ga mulkin Abbas.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. La'akari da yadda arewacin Najeriya ke cikin halin ha'ula'i sakamakon ci gaba da taɓarɓarewa harkokin tsaro da yankin ke fuskanta musamman a cikin sati biyun da suka gabata. Gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar tare da wasu ƙungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama sun bayyana cewa lokaci yayi da kowa ya kamata ya fito ya kare kansa. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
A cikin sati biyun da suka gabata a jihohin Sokoto da Zamfara, Kaduna da Katsina har da jihar Niger sun fuskanci matsalar hare-hare da aka kwatanta da mafi muni da kuma tashin hankali, yadda aka kashe mata har da ƙananan yara. Lamarin daga manyan ƙungiyoyin arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Nastura Ashish Sharif suka buƙaci haɗa taron masu ruwa da tsaki daga yankin, ciki har da mahara don kare kawunansu.
Gwamnatin nan ba ta da wani shiri na musamman da za a ce tana yi domin kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda da ƴan Boko Haram. Dan haka muke kallon cewar in ma wani yana kokwanto wannan abin da ya fara cin sati biyu nan ya isa kowa ya gane cewar gwamnatin Najeriya ta tabbata ikonta wato yayi rauni kwarai da gaske. To abin da yanzu muka shirya shine mun kirawo taro na gaggawa a nan Abuja wanda za mu yi 21 ga wata na kwana biyu, inda mun gayyaci manyan kungiyoyi na arewacin Najeriya. Za a yi wannan taro a ƙarƙashin jagorancin Professor Ango Abdullahi, inda za mu ba mutane dama kowa ibada shawarar ya yake kallon za a bullo wannan al'amari a arewacin Najeriya, tunda dai ba zai yi mu bar rayuwar mu a hannun mutanen da suka nuna ba su damu da rayuwar mu ba.
Su kan wasu kungiyoyin matan arewa masu fafutukan kare haƙƙin dan adam, gangamin zaman dishin suka fara a filin dandalin Unity Fountain dake nan Abuja a jiya Juma'a, inda suka ce ba za su bari ba har sai gwamnati ta nemo bakin zaren matsalar. Zainab Ahmad na daga cikin matan.
Mun fito ne a ƙarƙashin hashtag na Northern Lives Matter, rayuwar dan arewa na da muhimmanci, mun gaji da kisan gillar da ake mana, hashtag ku ceci rayuwarmu, hashtag muna neman tsaro, hashtag arewa jini na zuba a arewa. Mun dai fito yau kuma ba mu ce ga ranar da za mu daina fita ba, kullum muna nan za mu yi zaman dirsha tun muna mu kaɗan har wasu za su shigo da suka san ciwon kawunansu su fito a yi yakin nan.
Ita ma Rahama Abdulmajid ta yi ƙari da cewa
ko ina babu zaman lafiya, mutum an ce kai ya je gona ya tafi kasuwa an bi shi kasuwan an sace, in ya kai ɗansa makaranta a bi shi a sace, in ya zauna a gida a bi shi har gidan aje a kama, idan ya kama hanya zai tafiya yanzu a sawa motar wuta a kama su a kona. Yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya, ba sa yawon komai sai yawon kare manya, ba sa kan hanyar talakawa su kare. Wannan shine abin da yake mana ciwo, kuma insha Allah muna amfani da wannan damar muna kiran yan arewa akan cewa su fito kunsu da kwalkwatar su, kan mu zauna a gida mu duk abin da zamu iya, ba wani bata lokaci, babu daukan makami, babu sata, babu kyaran bata gari. Mu yamu da muka yarda da cewa arewa ce a zuciyarmu, Najeriya ce a zuciyarmu, mu fito mu gyara ta da bakin mu.
Kan batun gazawar gwamnati wajen daukar matakan da suka kamata a ƙwararre kan sha'anin tsaro a Najeriya, Yahuza Ahmad Getso ya bayyana cewa
ko da wannan lokaci ana samun abubuwa na yau da gobe. Abinda muka sani shine shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ya bada umarnin duk wanda aka gani da makamin da bai dace da shi ba a dauki matakin da ya kamata akan shi, wato a kashe shi. To tambayar mu anan shine wane ne baya aikin shi kuma me yasa ba a yi abin da ya kamata ba? Saboda haka idan gwamnati za ta tashi tsaye, abinda muke kira a dauki ma'aikata waɗanda ake da su kuma a horar da su horarwa ta zamani, sannan kuma a dauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu yayi dangwashe ko yayi kinibibi ko yayi munafunci, saboda ai abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro.
A halin da ake ciki dai, ƴan Najeriya da dama na da ra'ayin daukar matakin tsare kawunansu idan har gwamnati ta ci gaba da gazawa wajen kare al'ummanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Yayin da samfurin Omicron na cutar coronavirus ke yaduwa a Afirka ta Kudu, Dr. Omben Pillay yana ganin marasa lafiya da dama a rana, amma baya tura kowa zuwa asibiti. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da shi tare da wasu likitoci da ƙwararru a fannin lafiya suke zargin cewa nau'in Omicron da gaske tana haifar da cutar COVID-19 mara tsanani fiye da Delta, duk da ana ganin tana yaduwa cikin sauri. Pillay ya faɗa wa marasa lafiyarsa cewa suna iya maganin cutar a gida, mafi yawancinsu suna warkewa a cikin kwanaki 10-14 lokacin da suke keɓe kansu, in ji Pillay. Ya ce kuma a cikinsu har da tsofaffi marasa lafiya da kuma waɗanda suke da matsalolin rashin lafiya, wanda zai iya sawa su zama suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani daga kamuwa da coronavirus. A cikin makonni 2 tun lokacin da aka ba da rahoton samfurin Omicron na farko a Afirka ta Kudu, wasu likitoci sun ba da makamancin wannan labarin. Jiya Juma'a, Guatemala ta buƙaci Amurka da ta saka hannun jari a ƙasar da sauran wurare a tsakiyar Amurka don bunƙasa ci gaba, kuma ta yi kira da ɗauki matakan murƙushe ƙungiyoyin masu safarar mutane bayan da ɗumbin bakin haure suka mutu a wani haɗarin babbar motar ɗaukan kaya a Mexico. Jami'ai daga Guatemala da Mexico sun yi alƙawarin magance hanyoyin safarar mutane na ƙasa da ƙasa da suka ɗaura alhakin haɗarin na ranar Alhamis da ta wuce, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 55, yawancinsu bakin hauren Guatemala ne. Ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya ce an kafa wata ƙungiya mai zaman kanta ta yankin da za ta yaƙi hanyoyin safarar mutane da ta samu goyon bayan ƙasashen Jamhuriyar Dominican da Ecuador da Guatemala da Honduras da Mexico da Nicaragua da kuma Amurka. Ƙungiyar za ta bincika da ganowa da kuma gurfanar da shugabannin ƙungiyar da ke da alhaki na wannan bala'in rashin tausayi, in ji Ebrard ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta talabijin.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bangaren rahotanninmu, jami'an tsaron jihar Maradi da ke jamhuriyar Niger da taimakon takwarorin aikinsu na Najeriya sun kama wasu mutane da ke safarar makamai suna kaiwa 'yan ta'adda a arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaro na jihar Maradin jamhuriyar Nijar sun sarɗe waɗansu mutane da ke safarar makamai shigo a cikin gida ana tsallakawa da su zuwa arewacin tarayyar Najeriya. Ana baiwa 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane sai an ba su kuɗin fansa, ko su abkawa jama'a ko gari babu gaira babu dalili. Gwamnan jihar Maradi Shebu Abubakar tare da rakiyar mu rabansa da sarakunan gargajiya na wannan jihar da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Maradi da Najeriya iyaka da jamhuriyar Niger sun je domin ganin waɗannan mutane 12 da aka dahike, inda yayi jawabi cewa da shi gwamnan jihar Maradi kamar haka.
Wannan mutanen da aka samu aka tsaida daga cikin wannan gungu ne na wanda suke shigar da makamai cikin ƙasa, suna wucewa da su ana kai ga wannan maimaya 'yan ta'adda da ke cikin Najeriya, suna shigowa cikin Niger suna ɗaukan mutane ba su sakin su ce sai an ba da wata diya sai an biya wasu kuɗi sannan su saki mutane, kuma suna zauwa da wannan makamman suna sace-sace na dabbobi kuma suna ɗaukan matan mutane da yara. Bayan wannan in sun zo kahin su zo suna dubin wasu masu hannu da shuni kamar wasu 'yan kasuwa ko wasu mutane da aka nuna musu, sai su zo su ɗauke su su yi garkuwa da su sai an ba da kuɗi sannan su saki wannan mutane. Wannan mutane da aka kama su ne ke kawo makamai, kuma ta hanyar su suke samun kartosai da duka sauran abubuwa na wanda ke taimaka musu bisa wannan ta'addancin da suke aikatawa. Nan wanda aka gabatar da su 12 ne. Enquete tana nan an ci gaba da ita saboda akwai wasu mutane da aka samu labarin su da yake mun samu taimako sosai na hannun abokan aikin mu dake Najeriya da wasu mutane da ake dumi a kama. Insha Allah an aza musu tarko nan da lokaci kadan ana dubin a kama su masu shigowa da mayan makamai ta hanyar da Koro da Zander da Abala.
Da me kenan aka same su da shi?
Yanzu an same su da kartusai na mayan bindigogi da na kankanan makamai, an same su da kudade.
Shi ma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a jihar Maradi Muktar Martin Ari yayi bayani kamar haka.
Waɗanda kai wannan abu sun kun san dokutai makamu da kuka kuɗa a kama a tsaida su. Mai za mu cire duka mutane da masu iko da sarakuna da wara hulla da kowa da kowa kowa su hannu ne wanda duk ya ga wani a wani tabi'a wadda ba ta da kyau shi ba da labarin shi wanga abu a ci gaba da shi wanga abu zai bata mu na ƙasa zai lalata mu na kwanciyar hankali kai nan ba za mu yarda da shi ba. Kuma insha Allah zan ba gwamnati wanga labari ya kamata a ɗauki doka a tara kowa da kowa duk wannan aka kama da wanga abu za a yi mishi tsanani akan shari'a domin gobe da a sake yin wanka. Kuma wanga abin nan kuɗi son banza kai mutane ga dokan makamai suna sai da ana kashe shi wanga abin nan da kuma zuwa mai to gaskiya wanga amuriyar mu jira shi kuma ba za mu yarda da shi ba kuma mijiyar gaba ɗaya ba za ta yarda da shi ba. Wannan kuɗi na mutuwa ba a kuma cin su ƙasar ka kuma wanda duk ya ci su sai ya amaye su.
Ita dai wannan iyakar ta jihar Katsina tarayyar Najeriya da ke iyaka da jihar Maradin jamhuriyar Nijar ta juma ɗan ta'adda masu sace mutane suna garkuwa da su sai an ba su kuɗin fansa suna abkama jama'a babu gaira babu Sabat. Haruna Mamman Bagwa na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bago. To yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya. Babban bankin kasar na CBN ya samar da kuɗi sama da naira biliyan 7 ga manoman alkama domin noman rani a jihar Bauchi. Manoma 10,000 ne za su amfana daga shirin wanda ake sa ran zai taimaka a samu amfanin alkama cikin watanni uku masu zuwa. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
A jawabinsa na kaddamar da shirin a Bauchi, shugaban babban bankin Najeriya CBN a Bauchi, Malam Haladu Andaza Idris, ya yi ƙarin haske kan manufar shirin noman alkamar da kuma inda aka dosa.
A wannan shirin babban bankin Najeriya ta ga cewa kamfanonin fulawoyin Najeriya da sun mutu abubuwa sun tsaya saboda haka me yake faruwa aka ce shigowa ake da alkama tunda komai shigowa ake da shi yana buƙatar dala saboda dala tana da wahalar samu ya kamata a ce mu ma za mu iya noma alkaman nan a da muna noma alkaman nan har fitarwa ake yi amma aka zo aka daina so saboda da wannan haka din shi yasa babban bankin Najeriya sai ta ce to ta sa wasu kuɗi a ƙasa wanda duk hektar daya da za ka yi za a ba da 770,000 sannan za a baka kayan noma za a baka iri mai kyau an kawo mutane daga Mexico da iri na sabon iri na ita alkama din mutane don su noma don a samu mai bayarwa da wuri ba irin local wacce za ta dau lokaci so aka kawo su sati uku da suka wuce ma turawan suna nan sun zaga Bauchi mun kai su sun zaga kananan hukumomi sun gaggan wurare.
Bankin Heritage Bank da ke Bauchi shine zai gudanar da raba kudaden wa manoman alkamar. Dr. Hayatu Mustafa shine manajan bankin ya fayyace yadda rabon kudin zai kasance da kuma hanyar da za a bi wajen biyan rancen.
Ana magana ba a kashe kuɗi kimanin biliyan 5 da miliyan 800 da yan kai.
To ku banki ya za ku yi ku karɓi kuɗin ku ko kuma wanda ma ya gaza biyan wannan kuɗi?
Yawa to na farko dai kowa akwai bibiyan ɗinsa kuma kowa ya shigo ta hannun ƙungiya ne na farko tukuna ƙungiyar ita banki ta fani sannan kuma akwai kuɗi contribution kuma amma wannan akwai ɗan talala kaɗan domin wani lokaci idan ka tsawwala ba za ka iya bada bashin ba tunda ana fara taimaki talaka ne ita kanta Central Bank ta tsara da dan sauki ta maganan bada amfanin gonan ne ba ma kuɗi ba yanayin arrangement din abin da ya nuna bai ma kai rabin abin da nake ganin suka noma gaba ɗaya ba shi ba a tattara a biya da shi akwai insurance a ciki akwai kuma shi maganan arrangement din akwai kasada ko risk din da ita Central Bank ta dauka na wani adadi akwai kuma mu banki abin da muka dauka na wani adadi wannan shine yadda abun yake.
Malam Muhammad Juli Adamu shine shugaban kungiyar manoman alkama na jihar Bauchi ya gargadi manoman da kada su ba da kunya kuma za su sa ido don ganin sun yi amfani da rancen ta hanyar da ake bukatar su da su yi sannan ya ci gaba da cewa
kuma ina roƙon manoma kada su ba mu kunya, kada mutum a yaudare shi ya karbi wannan kaya ya zaga mai sai yana gefe sayar da shi, to ba da nufin mu bane, ba kuma umurnin mu bane. Wanda muka ganshi duka, to zamu ya dauka mataki akan sa. Sannan kuma duk wanda muka bashi kaya bayan kwana 10 zamu je mu zaga mu ga ina ne gunde shukan. Idan ba mu ga shuka ba zamu bashi umurni ya dama da kamu.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahota. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin dawo lafiya ke kammala tattaunawa da Alhaji Usman Shakki Manzambo Kumasi, shugaban kungiyar matukan adaidaita a birnin Kumasi, wanda yake mana bayani akan dalilan da yasa ake samun hatsarin a tsakanin mambobin kungiyar. Shatima ya ce fasinjoji suna taimakawa ainihin wurin samun yawan hatsarin ababen hawa saboda ba sa la'akari da irin direbobi da suke dauka.
Matsalar jiwa na fasinja ne, wallahi kana ganin aka yi wuyan mutum marance, ake wuyan abin ka ga yadda suke kokuwa.
To bari mu duba, akwai wata hukuma da ke kula da baku lansin ko kuma lansin ainihin adaidaita sahu din ko kuma dai a'a haka kawai ne da mutum ya siyo keke kawai sai ya yi wankan tsarki ya fada?
Akwai DBA ne, mana ana baka lansin da kuma da insurance da roadways, ba duka ana baka, duka shi ka biya.
Amma ba sa gwajin shaye-shaye?
Kowa fa ina ganin an wani yaro mazaka, kuma yara akwai masu tsawa bayan fage su a shi lati da gogi wanda lati ba na kwarai ba, amma ana ganewa. To an gane dan sanda ya kama su, shi a shi wani bai sake su ka gani, maimakon da ya abin gansu ne.
To kuna kukan gaya ma kwamanda batun karban na gurin ana sake yara idan an kama mai laifi?
Mun gaya mai ya fi sosuri mataka, ya ce kamar zai duba ya kira yaran ya musu magana ya gaya mana haka, mun zazzauna da shi kan wannan abin.
To bari mu duba me shawararka ta karshe game da ainihin direbobinku da fasinjoji masu dauka da ma al'umman gari, musamman a wannan lokaci da za a shiga lokacin da ake samun yawan hatsari na Kirsimeti?
To shawara na abin da zan ce dai, fasinja ka kula da kanka, kada ka je ka jefa rayuwanka cikin hatsari, domin tuka wannan mashin da kake gani da yake akwai manya masu horohura da komai suna ciki. Kai ma ka dubi mutum wanda yake kasan wani ya mallaki hankalin shi, ba zai tukin ganganci da kai ba, zai maka tukin ganganci sai ka shiga maje kai ka cikin kwanciyar hankali. Amma wai kana son sauri, kana daukan yawo ba ruwan shi, yaji shi abubuwan maye shi ba ruwan shi ba. Kamar yadda nake maka nan to farko, shi bai san shi mutum bane, shi ya tsanci ya ci ciwo yake gane wani abu. To ka gani mata ke ma ba mu matsala ba kafiya da maza, su dai yaran suke so. To ka gani, to dai shawarar da za a ba su, su yi hakuri domin komai daɗewa da za ta yi ka hanya dai ta je gida, dai to shiga mutum ba na yaro ba. Daɗewan shi kan hanya yana daɗewa ne saboda kiyayewa. Bai son ya tuki ganganci ya tabbata by heart yadda bai kamata ba, shi sa suke ganin daɗewa. Amma duk da shi ne irin wannan tuki ba ta samun shiga hankali ba. Duk tuki za ka yi sannu a hankali ba a gushe ba, don ba a samu hankali ba. Don an samu hankali to wani ne zai gaba maka, wani zai dake ka, amma ba haka ba, don ya samu hankali hankali gudu ke kawo shi.
Wadda labuna matukar godiya ga bakon namu Alhaji Usman Shattima, shugaban kungiyar direbobin adaidaita a birnin Kumasi. Daga wannan gabar ne kuma shirin a dawo lafiya zai duba abubuwa da muka yi a baya masu kayatarwa a cikin wannan shekara. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma a baya ya tattauna da Alhaji Zakawan Attau babban magatakarda ofishin ministan sufurin jamhuriyar Niger akan yawan hasarin ababen hawa da ake samu a kasar, ga kuma jawabin nasa.
Lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun hadirra na wannan kamfanoni masu zirga-zirga da wani jama'a. To kasan shatsari Allah na kawo shi, kuma mutum shi ma yana jawo shi. To sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan, tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu komin dare su mu aiga mota ta kwaɗi wuri kaza, kuma ga yanda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin. To mu wannan abu sai gai sai mu ɗauka, amma muna jiran sai hukumomi kamar jandarma da yake su kadai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi su rahoto, kuma da intervention da premier intervention kamar su zo su yi agaji na hari. To su ne muke jira su kawo rahoton, wannan rahoton da jandarma ta kawo da shi ne muke aiki. To kun san kwanaki inda kun lura ministan sufuri da wadda jama'a da girma Alma Umaru kwanaki ya zagaya wa'ansu kamfanoni na transporting ya zagaya ya ga yanda suke aiki. To kuma yanzu zai ida zagaya wa yaje ga sauran da yawan ɗan zagaye kadai, sai ce to gara yayi El Mahaura. Shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar wanda su ma wannan abin ya shahe su, hadarin ya shahe su. Akwai ministan kasan kuɗi, akwai ministan gyaran hanya, akwai ministan cikin gida da ministan tsaron kasa. To yanzu da aka zo aka yi taro, minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan da aka zo aka diba aka ga kowane bangare zai ga lahin shi, sai mun sace to zai sa kwamiti ne za ya sawa wanda za a zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan umar abaisa, kuma menene maganin wannan abu.
To madalla anan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako, idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu madadin kowa da kowa don sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne nake sallaba da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
A jihar Tennessee da ke Amurka, mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani, inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar ba da agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufinsa ya rufta sakamakon guguwar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. A yau Asabar, Palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na demokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba, kuma cikin fushi shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da Palestiniyawa 400,000 ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi 154 da ke yammacin gabar kogin Jordan, inda hukumomin Palestina suke da takaitaccen 'yancin gashin kai.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Affan Buba Abuya da Hawa Abubakar Menangi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Asabar 18 ga watan nan na Disamba a masallacin Shagon Goro da ke Gombe. Allah ya kai mu ya kuma sanya alheri, amen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.